بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu wannan rana ta Litinin, wanda ina jin shi ne 7 ga watan Juma'a Sani ko hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama 1435, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 4 miladiya 2013, wanda wannan darasi da zamu fara shi ne darasi na 1 a cikin wannan littafi na malaminmu Dr. Sani Umar hafizahullahu ta'ala, mai suna Nabiyur Rahma. To muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sanya zabin mu akan wannan littafi saboda wayansu dalilai kamar haka. Abu na farko, duk lokacin da aka yi magana akan matsala ta sira, to mutumin da ya kamata ya rubutu akan ta yana da kyau ya zamo mutum ne da yake da ido a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ilimi na sira yana haɗe, yana cakuɗe da ilimin hadisi, dan juma ne da dan jummai ba sa rabuwa. Duk lokacin da mutum yace zai yi rubutu akan sira ba shi da ilimi akan hadisi, to za a samu matsaloli da dama. Kamar yadda na faɗa a karatunmu na ranar Talata da ta wuce, wasu daga cikin ƴan uwa da sun ba da shawarar mu yi rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wasallama, to amma kasancewan asalin mawallafin littafin gaskiya ba malamin hadisi bane. Wannan tafa akwai kwashe-kwashe da dama wanda ba su inganta ba a cikin wannan littafi. To ba daidai ba ne ka sa littafi a majalisi kana yi kuma kana ta nuna ga gyare-gyare, ma'ana sai ya zamo kaman kana ginawa kana rusawa. To sai muka ga cewa tunda akwai littafi wanda alhamdulillahi bujimin malami wanda Allah ya masa baiwoyi da yawa a fagen ya zama ya wallafa shi, to shi ya fi dacewa mu ga cewa mun saka ko ba dan komai ba, saboda durusun wa ibar da yakan fitar a dukkan wata gaba da aka yi darussa da ya kamata a fa'idanta da abubuwa na la'akari da kuma izina. Ga al'ada mawallafin littafi sai wanda za a ce ya rasu akan yi bayani akan tarjamarsa. To amma ina gani ba laifi bane ba idan na dan ambaci wani abu daga rayuwa ta ilimi ta wannan bawan Allah Dr. Sani Umar hafizahullahu ta'ala. Gaskiya da daman mu ba su san waye Dr. Sani Umar ba, to amma mu da Allah ya sa muka zauna da shi, mun san shi, mun karu da shi, muna cikin kuma karuwa da shi, domin alhamdulillahi har yau har gobe ko da asabar da ta wuce, to akwai karatu da muke haduwa a gidansa wanda yake na kusan jihohi 7, duka dalibai ne, wasu ma daktoci ne, wasu karanci masu masters, wanda akalla zaka samu wajen mutum 50 ko 70 ko sama da haka, wanda muke haduwa a gidansa anan Sayyidul Bukhari, wanda shine jagoran karatun, yanda tsarin karatu yake karatu ne a iya hadisai 250 ma aune, domin ba wai gaba-gaba ake bi ana fassarawa ba. Alhamdulillah mafi yawa ɗaliban ilimi ne suka haɗu, gabar da ta zo mai iskali shine zai yi bayani ya warware ta. Kuma akwai littafin Istiqama na Ibn Taymiyyah, littafi wanda yake rigar suliki ne mai wahalar sabiya, to amma shi kai ka ce shi wallafa littafin. To gaskiya Dr. Sani Umar yana daga cikin baiwa da Allah ya yi wa sunna a Najeriya ba wai akan kadai ba. Kamar yadda na ce muku, na zauna da Dr. Sani a kalla jami'a kusan shekara biyu, mun yi littafin Minhajus Sunna da Ibn Taymiyyah a wajensa, mun yi bangarori na Sahih al-Bukhari da yawa ainihin a wajensa, wanda Sheikh Zalman da kansa yana cewa inna wajadnahu muhaddisan, yace mutum da muka same shi a malamin hadisi muka same shi. Kuma abinda zai tabbatar mana da wannan, daiwa mun san littafin Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji gansa da gafara da rahama, al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a. To ina jin Dr. Sani tun lokacin da yake GATC Gwale ya yi littafi da ya gyare-gyare akan wannan littafin, wanda ina jin ba zai kasa ninki biyu da rabi ko ukun asalin littafin ba. Malam Gumi da kansa, Allah ya ji kansa da gafara, ya karanta ya gamsu har ni na karanta har da signing dinsa da wasiyya sai ya kamata ainihin a buga littafin. To kun ga wannan ya nuna cewa mutum ne daga cikin da ake cewa hubun, wato gifted mutane, wanda har yanzu Dr. Sani da in ya hura shekara 40 da kadan ne. To amma wallahi in na rantsi ba zan yi kafara ba, wai Najeriya ba, Afirka ta yamma kakaf, ba na ji akwai wanda Allah ya bashi kwarewa a hadisi irinsa wannan, saboda na san shi kyakkyawan sani a wannan karnin karshe a wajen hadisi wanda Allah ya bayyana shine Malam Albani. To amma idan ka kanta silsila sahiha ko da'ifa ta Malam Albani, ni dai da idona na ga hadisi da dama wanda za ka samu Albani ya da'afa su daga Sani ya sahaha su, ko ka samu ya sahaha daga Sani ya da'afa su. Kuma ban taba ga littafi da ya kai shafi 10 zuwa 20 wanda daga Sani ya karanta ba ga ta aliqat a gefe da yawo mai littafin gyagara, ban taba ga littafin ba. To gaskiyar lamari ne, na tabbatar da cewa ba wai fagen hadisi ba, a fagen luga kawai, kafin ka samu masanin harshen larabci irinsa, to wallahi sai ka kai wa rana. Dr. Jalo kun san shi, shugaban Izala, shugaban malamai, wanda lokacin da muka je jami'a Allah ya gama da Jafar ya kammala shekara ta uku zai shiga ta hudu, Dr. Sani ya kammala ta daya ta biyu zai shiga ta uku. To kusan suna da group discussion da suke yi su uku, su saka littafi su karanta daga farko har ƙarshe, idan wata matsala ta zo a nakasha ta a tattauna a fitar da natija, wanda alhamdulillah mun riske wannan karatun mu, ma muna bin su, muna zauna muna karuwa har dan zaman da Allah ya samu kai kafin mu taho. To Dr. Jalo da kansa yake cewa tabbas muna haduwa mu uku muna yin karatun, amma dai Allah ya sani Malam Sani shine malamin, domin da ni da Jafar duk malaminmu ne da shi muke karuwa. To gaskiyar lamari yanda ya faɗa magana ce wanda yake sahihiya, wanda alhamdulillahi kasancewa sa mutum ne ba mai kwarauniya ba, ba mai son shuhura ba, kuma daga cikin abin da yake burge ni Allah ya shi mutum mai wara'i, tun daga waccan gwamnati da ta gabata zuwa wannan, hatta irin wasu mukamai ko shiga kwamitoci ba abin da ba a yi masa tai ba, amma har yanzu bai yarda shi kwamiti ba za a ga shi ba. To wannan yana daga cikin abin da zaka ga yana kare kiman malami. Allah ya bashi karatu kuma ya zamo yana kaffa da mutuncinsa, amma duk lokacin da kai karatu ka zamo makwaraici, to kuma shiri ya lalace. To gaskiya wannan bawan Allah ya kamata mu duga sashi a cikin addu'ar mu, Allah ya bashi kariya, Allah subhanahu wataala ya karfafa gwiwar sa a bisa abubuwa da yake musunna. Na san duk wanda yake zuwa karatunsa na gadon kai ba sai na faɗa masa matsayin malintarsa ba. A tafsiri sai ka ce kulitul qur'ani yayi, saboda ina zaton qul huwallahu irin su falaki irin su nasib ba su ishe shi tafsirin awa ɗaya ba, sai dai ainihin a dan mammatsa a gaba, amma idan zai ce zai tafasil, to irin wannan surori masu aya 4 aya 5 wallahi zai yi tafsirin awa 3 akan su, saboda bincike da Allah subhanahu wataala ya bashi, kuma Allah ya bashi kwakwalwa ta mamaki. Ni alhamdulillah lokacin da muke jami'a naji masa kusan hizifi 40, ba wai na koya masa ba, naji masa ya karanta akalla hizifi 40 ko da 5 naji masa. to abinda zai baka mamakin kwakwalwarsa kun san suratul anfal to ina tabbatar muku tsakanin magriba da isha'i haddace ta suratul anfal don Allah yanzu ka je ka gwada ka ga awa nawa za ta dauke ka amma tsakanin magriba da isha'i shi haddace ta fias kuma wai tare da ta taba karanta ta a baya ba to na tabbatar wallahi idan na ce zan yi magana akan rayuwarsa ko matsayinsa da Allah ya bashi zai iya cinye mana darasin to amma dai ya kamata duk littafin da zaka karanta na mutum kai shi fada akalla akan rayuwarsa abin mamaki risalar sa ta masters yayi ta ya sa mata suna manhajul zahabi fil jarh wa ta'dil min khilal as-sir akwai littafin imamu zahabi sunan sirru alamin nubala mai mujalladi 25 shi bai ce ga ka'idodinsa da tsarin sana aljarhu wa ta'dil ma'ana bayanin halin mai riwaya cewa na kirki ne ko kuma akasinsa ko mai nauyi ne ko mara nauyi kawai ta tabbayin ka kwakwalwarka za ta saka fahimci wannan a wajen karatun to saboda haka haka yayi risala sai wanda supervisor din sa da kansa yake cewa wannan sai dai mu bar shi a matsayin marji'i a kulliyatul hadith ma'ana wannan littafin nasa dole a bar shi a matsayin marji'i a kulliyatul hadith na tabbatar baiwa kun san bayin Allah na gari idan suka faɗi magana to lokacin da suke faɗa baka iya fahimta ta wala Allah sai halinta ya zo Allah ji kan malin Ja'far yana cewa sunna ba bakarariya bace tana haihuwa lokacin da aka kashe mana malin Ja'far wasu basizatan za a samu wanda zai iya zauna kujerarsa ya gamsar kamarsa ba to amma na tabbata duk wanda yake zuwa tafsirin gadan kai ya san cewa mutanen da suke haɗuwa tafsirin marigayi malin Ja'far akalla yanzu ka ce ninki uku ne kuma karuwar da ake tafagage da dama na tabbatar ita mata nunka uku ko sama da haka to wannan nima ce Allah subhanahu wataala yi mana irin wayannan malaman wallahi suna da wahalar samu zaka yi mamakin rubuce-rubuce su idan kan tafansa kuma inda zaka yi mamakin rubutun nasa ga karantarwa ta zama ga tafi-tafi ina zai ila satin ko satin gobe yana da wata halacca da zai ga mata ina ji ko a Malaysia ne ko Indonesia saboda haka da yawa zaka ga ko Sudan ko Misir ko sauran abin da yana da latitude da yake zai gabatar amma kuma dan lokaci sai ga littafi sabo wanda ainihin ya rubuta banda sauran darussa to wannan gaskiya ni'ima ce da baiwa da Allah ya kan yi ma wanda ya so daga cikin bayinsa to wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi Allah ya kara masa karfin gwiwa kuma Allah subhanahu wataala ya kara ni'imta mu da irin su to zamu fara daga shafi na hudu wanda aka rubuta maqaddamatu tab'ati thaniya ita wannan kalma ta muqaddama a iya karantawa da dayan wato ainihin siga biyu kai cewa muqaddama ko muqaddima in ka ce muqaddama ya zamo ism maf'ul ma'ana kenan abun gabatarwa amma idan ka ce muqaddima ya zama ism fa'il gabatarwa ita da kanta mun san idan ka sa alif da lam to shikenan ba za ta zama mudaf ba amma nan kun ga abin da yasa ba a sa alif da lam ba saboda mudaf ce wato gabatarwa ta printing ko bugu na biyu ma'ana da akai bugu na farko a ka'idan mawallafi idan ya wallafa littafi to ba kuma ya bar shi kenan ba zai ci gaba da bi shi da kansa yana karantawa zai iya ganin gyare-gyare shi da kansa wani zai iya gane masa ya aiko masa to saboda haka sai ya shigar da su idan an tashi bugu na biyu sai a shigar da wannan gyare-gyaren sai su fito kamar yadda zamu gani a cikin bayanan da yayi to shine ke cewa muqaddamatu tab'ati thaniya wannan gabatarwa ce ta bugu na biyu alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashratin nabiyyin wal mursalin nabiyyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan kalmomi ba sai mun bata lokaci a wajen fassara su mun shajin su. Yace amma ba'd, bayan gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, sai yace fayu sharrifuni an uqaddima ila alqurra'il kiram. Kalma ta sharufa ya shurufu, kun san akwai wasu auzan da ake da su guda shida: fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Shi na fa'ala yana da auzan guda uku. To sannan fa'ila yaf'ilu ko fa'ila yaf'alu, to sai kuma fa'ula yaf'ulu. Shi fa'ula yaf'ulu ɗaya yake ɗauka, fa'ala yana ɗaukan uku, fa'ila ya ɗauki biyu. To duk lokacin da muka irin wazani na fa'ula yaf'ulu, za ka samu fi'ili ne lazimi, ba wai muta'addi ba. Abinda yake da bukata shine fa'ili kawai, sharufa ya shurufu. To shine ce fayu sharrifu ne, asalin sharufa kati ya ɗaukaka, ya shurufu yana samun ɗaukaka. To amma in ka ce fayu sharrifu ne, wato ma'ana yana faranta min, abu ne da nake jin daɗi, yana burge ni. An uqaddima ilal qurra'il kiram, na gabatarwa masu karatu masu daraja. Hadhihi at-tab'ata ath-thaniyata min kitabi, wannan bugu na biyu daga littafina shine nabiyur rahma, annabin jin kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, saboda Allah da kansa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zama jin kai ga duniya gabaki daya. To shi yasa wanda da kaje ka samu sunan nabi siratun wa durusun wa ibar, ma'ana sirar kanta da darussa da za a kalato a ciki da kuma izina da ya kamata a dauka a cikin darussa. To kaga tun daga sunan littafin, idan muka tara hankali za mu ga cewa tarbiyya za mu koya ta addini da ta duniya. Yace ba'da nafari tab'atihi al-ula, bayan karewar bugun sa na farko, ma'ana da aka yi bugu na farko ya zama ya kare, bi sur'atin ghairi mutawaqqa'a, da gaggawar da ba a tare ba, ma'ana an zuci da aka buga littafin kafin ya kare. To amma daga bugawa sai zama ainihin an ya kare ana ta nema. To shine malam anan yake bayani cewa bayan karewan bugu na farko da gaggawa wacce ba a sa rai ba, yace wa hadha min fadlillahi alaina wa ala an-nasi jami'an, wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala da yayi mana da kuma mutane gabaki daya. Falahul hamdu fil ula wal akhirah, godiya ga Allah take a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira, domin duk halin da kake ciki a rayuwa, kana ga kaci baya ko ta fuskar rashin abin duniya, ko ta fuskar rashin jama'a, ko ta fuskar rashin lafiya, idan kaga wani sai ka gode ma Allah, kaga cewa ashe gara kai. To haka Allah subhanahu wataala yayi rayuwa, shine abin godiya a duniya da kuma lahira. Sai ce wa qad tadammarat hadhihi at-tab'atu, wannan bugun ya kunshi tashiha ba'd al-akhta' al-matba'iyya, gyaran waɗansu kurakurai na bugu, ma'ana na printing. Ita wannan wadda muke karantawa ta kunshi gyare-gyare da aka samu a wancan bugu na farko. Alwaqi'ati wacce ta auku fi at-tab'ati al-ula, a cikin bugu na farko. Almuta'alliqati wacce ta zama tara ta yi ko tana da alaka, bi dhabt ba'd al-mufaradat, nayin wasali ga waɗansu kalmomi. Ad-dhabt shine a yi wasali, wasali sama ko wasali ƙasa ko ɗaure ko abin da ya kama da haka, domin akwai kalmomin da wala'alla ɗalibin da bai yi nisa ta fuskar sanin ƙa'idar larabci ba, idan ba a wasala ce masa ba zai iya karantawa da kyau ba. To shi yasa yi musu wasali. To akwai wanda aka dan samu kuskuren yin wasalin, to shine yake cewa an gyara irin waɗannan. Wa han fi riwayatin, da kuma shafe wata riwaya ta bayyana li wa ha'uha, wadda raunin ta ya bayyana gare ni, ma'ana da akwai wa'in siriwayoyi da ya saka suka fito a bugu na farko, to da ya sake komawa ya karanta sai ya fahimci akwai rauni a wannan riwayoyi, to sai ya cire su. Sai ce wa ta'dila ba'd al-ibarat al-yasira, da kuma gyara wayansu ibarori amma kuma ɗan kaɗan, ma'ana akwai wasu bayanai da ga suna buƙatan a ɗan musu kuskurima da gyara, to duk wannan shine zai fito a cikin wannan. Yace ma idafatin ilmiyatin qalila, tare da ƙari na wasu matsaloli na ilimi kaɗan, fi ba'd al-mawadi a wayansu wurare, ma'ana inda ake kana da bugu na farko a hannunka, to idan ka hada tsakaninsa da wannan kana kwatantawa, za ga akwai wasu abubuwa da aka kara muhimmai na ilimi a cikin wannan take hannunmu. Sai ce wallahu ta'ala al-mas'ulu, Allah madaukaki shine abin roko, an yanfa'ani bihi, ya amfanar da ni ta hanyar wannan littafi, wa yanfa'a jami'a man ittala alai, kuma ya amfana da duk wanda ya karanta shi minal muslimin, daga musulmi, fi kulli zamanin wa makan, a kowane lokaci kuma a kowane wuri, wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, ko ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi da shi tsantsane domin wato ainihin zatin Allah mai daraja, innahu jawadun karim, domin Allah shine mai yawan kyauta kuma shine mai yawan karimci. Sai ce wa katabahu alfaqir ila afi rabbihil karim, wanda ya rubuta wannan littafi shine mabukaci zuwa ga afuwar ubangiji sai karimci, Muhammad Sani bin Umar bin Musa, Madinatu Kano, Najeriya, ya rubuta shi masa aljuma'a, ma'ana yammacin juma'a shi daga watan Rabiul Awwal hijira 1434, ma'ana shekara ɗaya kenan, wanda ya dace da 11 ga watan Januwari wato 2013. To sai yace muqaddimatul muallif, to sai muqaddimar shi mawallafin. Ka'idan talifi, idan za ka yi talifi to dole sai ka ambaci muqaddima. Muqaddima ce take haskawa mai karatu dalilai da suka sa ka wallafa littafin. Daga cikin dabarar dalibin ilimi, yanzu ko da littafi kake so ka saya, kaga ya burge ka a wajen abokinka, to kafin ka kashe kuɗi ka saye shi, yi kokari ka karanta muqaddima gabaki ɗaya, kuma sai karanta faharis din, shine zai nuna maka waye littafin. Ma'ana dalilai da suka ja mai littafin ga wallafa shi, muqaita kuma faharis zai nuna maka abin da littafin ya kunsa. To daga nan zaka gano cewa littafin wani irin nauyi gare shi ta fuskar ilimi. Yace alhamdulillahi wa kafa, godiya ta tabbata ga Allah, wanda Allah subhanahu wata'ala kuma shine ya gamsar da kowa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, kuma tsila da aminci su tabbata ga bayinsa wanda ya zaba. Amma ba'du, yace bayan wannan, fa inna sirata an-nabawiyya, yace sira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, lamin ahammi ma yajibu an tusrafa ilayhi inayatul muslimin, yana daga mafi muhimmancin abinda kulawan musulmi ya kamata a tafiyar da ita, ma'ana a karkatar da ita zuwa gare ta. Ma'ana duk wata kulawarka da kokarinka, to ya kamata a ce ka karkatar da ita, ka bayar da ita a wajen wato sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bid dirasati wat ta'ammul, ta hanyar karatu da kuma lura. Wani zai iya karanta littafi 10-20 amma bai lura da komai ba, bai karu da komai ba. Wani daga cikin magabata yana cewa idan ya karanta aya ko wata kista, ya ga bai fitar da wani abu da yake gani ya zakulo na hikima ba, yace to sai fashi da kuka, domin Allah subhanahu wata'ala sai suratul ankabut da ya bayani yace wa tilkal amsalu nadribuha linnas, sai ce wa ma yaqiluha illa alalimun, wayannan misalai da muke bugawa muna buga su ne ga mutane, amma babu wanda yake hankalta sai mutane masu hankali. Yake ta to in bai gane ba zai dauka shi a cikin mahaukata yake. To kenan ashe daga cikin abin da zaka mora a karatun sira, da kowane darasi da zaka karanta ya zama kana kula, kana ta'ammuli, gaba kaza me ya kamata a koya a cikin ta, gaba kaza me take nuni zuwa gare shi da sauransu. Ina so za mu kafa ka'ida. in kun amince. Daga yau duk wanda wayarsa ta yi ƙara ana darasi, to wannan wayar ta zama sadaka ga wannan masallaci, ga masallacin. Yawwa, kun amince da wannan? To daga yanzu duk wanda ya shigo mana da waya ta yi ƙara, wannan wayar sadaka ce a saka ta asusun masallaci a kai fetur daga yau insha Allah ta'ala. Kuma za a tabbaka wannan a aikace. Yawwa, ko ladanin masallaci ne ko limamin masallaci, wayarsa ta yi ƙara, to wannan mun sadaukar da ita ga masallaci. In ma ba za a sayo masallacin fetur ba, a sayar da ta, a sayi mahutai a kawo. Amin. Yake cewa wastikhlasa durus wal ibar, kuma ya zama an tsamo darussa da kuma wato ainihin abubuwa na la'akari, abubuwa na la'akari. Ibar jam'i ne na ibra, al-ibratu shine izna. Yace wala siyama fi hadha al-asr, malin yace musamman ma a cikin wannan zamanin namu. Alladhi ishtaddat fihi ghurbatu al-islam wal muslimin, wanda ba kuntar musulunci da musulmi ta tsananta a halin yanzu. Ya inganta hadisi, bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada, musulunci ya fara yana bako kuma sai ya koma bako kamar yadda ainihin ya riga ya soma. Abun mamaki, abinda ya zamo ma'lumu min ad-din bid-darura, abinda ya zamo lalle mutum ya san shi a cikin addini badahatan, to amma sai ga in kai shi ka zama abun kallo a wajen wayansu mutane, ka zamo bako kai a matsayinka da wanda kake so ka dabbaga shi, musulunci ma ya riga ya zamo bako. Ta yanda yanzu abun bakin ciki da takeici, akwai wanda za ga musulmi ne, dan musulmi, idan ya fita kasashen Turai bai so ya nuna shi musulmi ne, kar a dauka cewa ba kauye ne bai waye ba, saboda haka zai iya zama da arna, su yi zaman awanni lokutan sallah su wuce ba zai tashi ya sallah ba, kana dauke ta ba gidaje, ma'ana musulmi. To yanzu bakuntar musulunci da musulmi ta tsananta a wannan duniya tamu. Yace wa kasurat alaihim hajamatun sharisa, kuma farmakoki masu muni suka tsananta ainihin akan musulmi. Hajamat jam'i ne na hajma, ma'ana farmaki. Sharisa masu muni. Yanzu in ka duba duk duniya, wallahi farmakin da ake kaiwa musulunci ake kaimawa, musulmi ake kaimawa. Idan ka ji ana kururuwan intin dan adam, to ka tabbatar da cewa wallahi ba musulmi ake nufi ba. Wa'insu mutanen daban ake nufi shafafu da mai, wa illa zaka ga an zubar da jina nan daruruwa ko dubannan musulmi, amma wallahi la yuharraku sakinan sakinum, ba za a taba motsa wani abu da yake shiru ba. Karamin misali, yanzu abin da yake faruwa a Afirka ta tsakiya, aka fito ga daga aka nuna cewa musulmi da musulunci ake yaka. Wani musulmin a can aka haifi babansa, amma yau an kore shi, an nuna ba dan kasar bane ba. Wani ma kawai labari ke ji shi dan kasa kaza ne, amma bai san garin da yake ba, bai san jihar da yake ba, amma dai bai da zabi ya bar kasar, kuma har yanzu ba abin da aka yi. Wallahi da wata kasa ce a yau ta musulmi, ta ce za ta kore arnan kasar, wallahi ba sai ba. Bata isa ba, duniya za ta yi ta akanta a ce kowa sai ya koma ya zauna mazaunarsa. Amma yanzu gashi nan ba abin da aka yi, kuma ba abin da za a yi. Koro su ake, kashe su ake ta yi. Saboda me? Saboda musulmi ne. To kaga kenan, wannan magana da ba da yake faɗa ta gaskata. Hari ko in ce hare-hare da ake kawo musulmi, wanda suke wato ainihin masu tsananin muni. Yace wa ma yuwajihu bihi hadha din, da kuma abin da ake fuskanta wannan addini na musulunci da shi, min ittihamatin batila, na daga tuhumomi na ƙarya. Yanzu wai har ya kai akwai kasashen da suka yi dokoki, ba a yadda ka zo ka karanta ayoyin jihadi kai bayani akan su ba, kai ta halilin su. Wannan shine ma'anar ta'addanci. Kuma sun kasa gane cewa ayoyin jihadin na shekara nawa kai ana kanta, sai komai ba. To amma zalunci da duniya take shine ke harzuka mutane ana abubuwan da suke ba daidai ba. Karanta ayar jihadi ba aka fara ba, shekara 1400 ake karantawa. Amma ina kaji an kai farmaki, ina kaji an kai kaza. Saboda haka maganar ita ce kawai a dawo akan daidai, shikenan sai a sauna daidai. ina fata mun gane saboda ka za ga yanzu tuhumomi ake wa musulunci yanzu ba wani dan ta'adda a duniya sai wanda yake da sifa ta musulunci ni dai har yanzu in ma an yi banji ba ban san wata kungiya a duniya da aka yi mata tambari yar ta'adda bace wadda ba ta musulmi bane na'am ba ma shakku akwai musulmi da suke abubuwan da ba haka addinin musulunci ya tsara ba addinin musulunci bai yadda ka je ka kaima wani farmaki ka je ka kashe wani ka je ka lalata doke wani ba mai yadda da wannan ba musulunci bai yadda da wannan ba to kaga abin da ya kamata a fahimci wannan abin da waɗannan suke yi ba shine musuluncin ba ba musuluncin yazo da shi ba kamar yadda zaka wasu suna wasu addinan addinin kristanci addinin yahudanci sai ka same su suna ƙarya suna yaudara wanda ba wannan addinin yazo da wannan ƙaryar da yaudaran ba su masu wannan addinin ne suka lalace suka yi to haka nan su ma masu da'awar musuluncin wasansu matunsu marasa tarbiyyar musulunci su suka lalace suka yi wannan abubuwa ba shi addinin ne yazo da wannan ba shi koyar da wannan abin ma da yake cewa fal muslimuna su musulmi ahwaja ma yakununa wato mafi tsananin bukatu wadda suke kasancewa min ayi waqatin madha sama da kowane lokaci da ya wuce ila al-audati sahiha zuwa ga ingantacciyar komawa ila dinihim zuwa addinin su wata mastuki da kuma riko bi sawabitihi da tabbatattun abubuwan da addinin yazo da su kenan yanzu musulmi sun fi tsananin bukatuwa zuwa ga komawa zuwa ga addini na kwarai addinin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazo da shi za ku iya gane illar kirkirar abubuwa da sunan addini wanda ba addinin ba wallahi ba tsayawa suke zango ɗaya ba sai sun tsallaka zanguna yanzu za ku dinga jin waɗansu wanda suke musulmi ne suka samu zamewar kafa suka kama waɗansu tafarkai wanda ba addini ya zo da su ba za ku ji irin kalmomin da suke furtawa a cikin bakunansu abin bakin ciki da take ce shekaran jiya naji hansa din wani yana waka Allah shiryar da shi ya ambaci sunan wani mutum wai shine wato ainihin baban a'udhu billahi baban Allah ko baban Allah wata magana mai kama da haka kuma da sunan addini ake wannan inda za a yi maka tambaya wanda amsa ɗaya take bukata me ya kai wannan mai furta wannan zuwa ga wannan kasassaba sai ka ce kauce ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan ba wata amsa da ta wuce wannan ba wani wanda yake akan koyarwar manzon sallam da zai kalli dan adam mai sifanta shi da cewa ya kai annabi kuma yafi annabi kuma a ce Allah ne kuma a ce yafi Allah wallahi ba wanda zai kasance a bisa koyarwar manzon Allah ya iya furta wannan ko ya kudurta wannan ko ya dada wannan to saboda haka shikenan a yanzu musulmi suka fi bukatuwa zuwa ga komawa su yi riko da tabbatattun abubuwa wanda addinin musulunci yazo da su wata tubiki ta alimihi da kuma wato aiwatar da koyarwarsa fi waqi hayatihim a cikin rayuwarsu ma'ana ba wai mu bige da karatun a littafi ba ƴan uwa kullun abinda zai sa mu ci nasara abinda muka karanta a cikin littafi to a ganshi a waƙiin aiki a ganshi a cikin ayyukan mu a ji shi a cikin maganganun mu aqidan mu ibadan mu mu'amalan mu ladubban mu da dukkan dabi'un mu haka ya kamata a ga wannan abubuwa aikace malin yace wasiratun nabawiyya sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama hiya tarjamatul amaliyya ita ce fassara a aikace li hadha din ga wannan addinin ma'ana idan kana so ka sanya fassara addini take a aikace to karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa yace faqad kana sahibuha tabbas ma'abucin wannan sira alaihi salatu wa salam wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi huwa man sana'ahu Allahu ala aini shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya san'anta shi a bisa kulawarsa. Ala ainihi shine ay ala mar'an minhu wali tusna'a ala ainihi, domin ya zamo an san'anta ka a bisa kulawarmu. Tajri bi ayunina, tana gudana a bisa kulawarmu. Anan ayin abin da ake nufi shine al-inaya war riaya. Wa wasafahu bi qawlihi ta'ala, kuma Allah subhanahu wata'ala ya sifanta manzo sallallahu alaihi wasallama da fadarsa, yace wa innaka la'ala khuluqin azim, tabbas kai kana akan manyan manyan dabi'o'i, ma'ana dabi'o'i nagari abun koyi. Mun sha fada cewa da sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ko a kirar jikin da Allah ya masa, ko a wani abu daga cikin dabi'o'insa wanda ya so mai kafin ma zuwan wahayi, da akwai masaka tsinke masoka wanda za a soke shi ko a bata shi, to da magauta sun cika duniya da waƙe-waƙe da rubuce-rubuce, to amma babu masaka tsinke. Ku duba lokacin da Ummu Habiba ƴar Abu Sufyan nana Ramla, lokacin Abu Sufyan yana sarkin Makka kuma yana daga cikin magauta na kololuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ummu Habiba ta yi hijira ta je Habasha, sai mijinta ya rasu a can. Aka sanar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, sai ya ga to abinda ya kamata yayi ya saka mata saka makon hijirar ta shi aure ta kwanta bata da hankali bazawara. Mun fada a munasabobi da dama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk aure-auren da yayin mun sani budurwa dai tal ya aura, duk wanda zai aura zawarori ne, ko dai dan tausaya mata, ko dan jawo danginta zuwa ga addinin musulunci, ko dan wata hikima ta zamantakewa. To a lokacin da aka kaiwa Abu Sufyan bayani cewa manzon sallam yana so ya aure Ummu Habiba, me kake gani? Sai yace ai ba su dauki kamar su zai nemi aure a hana shi ba, kuma baya cikin musulunci a lokacin, magautin musulunci ne. To amma babu wata masoka da ya sai soki manzon Allah da ita. To amma kuma sun yanzu mu aka sanda muke samu abin da yasa addinin musulunci ya samu matsala, sai ka samu matsalolin daliban ilimi da malamai sun fi na gama garin mutane yawa. Rashin gaskiya, rashin cika alkawari, karaman magana, gulma, gutsuri-tsoma, sai ka samu sun tattaru karkashin daliban ilimi da malamai. To kaga sai ka cewa to ashe kila addinin shine haka, tunda wanda malami ne, limami ne, alaramma ne, anaka Allah ne, ya sayyidi ne. To amma sai aka samu halaye marasa kyau a wajensa. To yanzu wanda yake gama garin mutane, wanda yake farar hula, shi kuma me ake jira yayi? To saboda haka ashe kenan sirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ita ce tarjuma wanda yake ainihin takarrara a bisa rayuwa ta musulunci. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da wannan cewa manzon sallam ɗabi'o'insa masu daraja ne, manya-manya ne. Yake ta wa Aishatu radiyallahu anha, nana Aisha Allah ya kara mata yadda, yayin lamma su'ilat an ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da aka tambaye ta dangane da ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ajabat bi kalimatin mukhtasaratin jami'a, sai ta amsa da wata kalma takaitacciya wadda kuma take shakun dumta dunkule komai. Sai ta ce kana khuluquhul qur'an, ɗabi'unsa sun kasance shine alqur'ani. Ma'ana idan kana so ka san me ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, je karanta qur'ani, duk abin da ka gani to shine arifin ɗabi'arsa. Malam yace fasiratun nabawiyya, sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maidanur rahbun, fage ne wanda yake mai fadin gaske, lidurusil amaliya, a bisa darussa na aikace, wal mumarasatil fi'iliya, da kuma gogayya ta aiwatarwa, li hadha ad-din, na wannan addini. Fahiya mazidun, ita sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cakuɗe take, bayin hayatihi sallallahu alaihi wasallam, tsakanin rayuwa ta manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi, rasulan a matsayinsa na manzo, wa qa'idan a matsayinsa na jagora, wa insanan a matsayinsa na dan adam, wa baina hayati ashabihi da kuma tsakanin rayuwar sahabbansa radiyallahu anhum, Allah ya yadda da su, atba'an a matsayinsu na mabiya, mukhlisina masu tsarkakewa masu yi don Allah, wa a'wanan kuma a matsayinsu na masu agazawa masu taimakawa, mutahabbina masu ƙaunar juna da san juna, wa junudan a matsayinsu na runduna, munadilin masu yin ɗauki ba daɗi. Yanzu don Allah mu ɗauki wannan gaban, a awanan mutahabbina, to don Allah mu jinjina kanmu, masu taimaka ma juna, masu ƙaunar juna. Don Allah akwai taimakon juna sosai a tsakaninmu, akwai ƙaunar juna sosai a tsakaninmu, kaga dole ne mutum ya kalli wannan. Galibi idan kaga alaƙa ta yi ƙarfi, to sai ka samu ƙarshe tsakanin mutane ne ɗayan biyu, ko dai talaka da talaka wanda ba mai iya amfana ma kowa, ko mai kuɗi da mai kuɗin da kowa ya fi ƙarfin abun. To amma dai ta ɗore sosai tsakanin talaka da mai shi, wanda kuma talakan nan zuwa za a yi karɓo, ta wannan fa sai an kai ruwa rana. Wa ƙalilun mahu, ta wani mai wa'azin Tirmidhi, wa ƙalilun ‘yan kaɗan ne mahun babu su. To saboda haka dai in muka kalli wannan sifa ta sahabbai, Allah da kansa yake cewa ashiddau al-kufari ruhama'u bainahum, masu kausasawa ga magautan addini, amma kuma masu tausaya ma juna, masu jin ƙan juna, masu son juna. Sira take da irin waɗannan misalai. Iyakar abubuwa da ɗan adam zai iya yi a yanzu, to shine matsayi na musawat. Kyautatawa tana da matakai guda uku, akwai almuwasat, akwai almuwasat, almusawat, almuwasat, al-isar. Almuwasat shine ka yalwata ka baiwa wanda ba shi da shi, shine almuwasat. Al-musawat shine ku yi daidai da daidai kai da shi a cikin mallakarka. Mataki na ƙarshe ne al-isar, kama fifita shi a kan kanka. Don Allah aje maganin isar, aje ma'anan musawat. Yanzu muwasat nawa ne suke yi? Ku kalli lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kulla abokantaka tsakanin muhajirun da ansar. Kun ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kulla abokantaka tsakanin Abdurrahman ibn Auf da kuma Sa'd ibn Rabi. Mai Sa'd ibn Rabi ya kira Abdurrahman ya ce, to ka zo ga dukiyata, zan kasa ta biyu daidai in baka rabi iri. Ina da mata guda biyu, zan kira su su fito ka gansu, ka kalli wacce ka fi so in sake maka ita ta idda ka aura. Idan kun duba a wajen dukiya sai yayi musawat, a wajen iyali sai yayi isar. Wanda mu yanzu ka iya musawat a wajen dukiya, amma da wahala ma kai a wajen mace, balantana kai isa. Dukiya ce zai raba biyu ya bashi, amma matan nasa bai ce zai sake masa ladan noman ta je ta idda ya aura ba, a'a su fito ko da je aka kawo amarya idan ita yake so, to shikenan ya sake ta ta je ta idda Abdurrahman ibn Auf ya aura. Allahu akbar. As-sabiqun as-sabiqun. Sai yace barakallahu laka fi malika wa baraka laka fi ahlika lakin dullani ila as-suq. Yace Allah ya ma albarka a cikin dukiyarka, bana bukata ko kwandala. Allah shi maka albarka a cikin iyalanka, kar ka sake su, ni dai nuna mu hanyar kasuwa. To idan kuka duba, wato an samu matin ga dattaku a wannan bangare, ga rashin kudi a wannan bangare. A yanzu idan aka san cewa za ka yi muwasat, ba ma muwasat ba, wallahi ka shiga uku. Inda za ka gane wannan, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, yadda karamci sai kai karshe, duk tufar da manzon Allah ya sako, idan an ganta an yaba duk wanda ya ka kiyama yakin Allah, wannan tufafi sun yi kyau, to manzon Allah yana shiga gida zai kwabo sai ya ce a kai masa. Yanzu ma wani limamin juma'a ya gwada ka shiga uku. Wallahi a yau dai kai sabon dinki, wani daga cikin mabiya ce a akarabaka Allah, kai wannan shidda ta yi kyau, aikin ya yi kyau, ka je ka aiko masa da ita, to shirya gobe ma akwai wani zai so. Wallahi sai dai ka tafi tsirara. Allah ya kamala Abubakar Gumi ya fara wannan, to amma shi mataki aka dauka, akwai wanda suka fara yin malam haka, Allah ya kansa da gafara. Malam Gumi a rayuwarsa in yi sa riga mai kyau, in yi fito da zaka ce malam wannan dinkin yayi kyau, to yana shiga zai yi koma ita. To da yayi wannan kusan so ɗaya ko so biyu, yan fada suka ce to wallahi daga yau duk wanda ya sake ganin malam da wata riga ya ce ta yi kyau zai ji a jikin sa, zamu dauki mataki akan sa. Sannan ka zama lafiya. To su sahabbai da suka yi wannan suka ga manzon Allah ya fara bara, ba wanda ya sake ce manzon Allah tafafin sai kyau, domin na farko zai ji nan manzo Allah ya masa kyauta ya karba, sannan kuma ai albarka ne manzo Allah ya sa tufa ya baka, tufa da tsotsi gumin sa mai albarka rububi zai akan ta. To amma kuma zaka ji nauyi, manzo Allah yana san tufa ka zo ainihin ka yaba ya baka, daga nan musake mun. To saboda haka kenan sai ya zama an samu daidaito a rayuwar, ga dattaku sannan kuma ga wadatar zuci. Malaki ta fadama a diwanu sira, sai diwani na sira ya hada, bainal masdari wa tatbiq, tsakanin matsotsa da kuma aiwatarwa. Ma'ana ita sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, idan tayi maka bayani a bisa gaskiya, to sai ta zo maka da misalin kuma wanda suka yi gaskiya aikace. Idan ta zo maka da bayani na kyauta, to kuma sai ta zo maka da misalai na kyautar ga suna aikace. Ba wai haka za a din karanta maka labari ba misalai ba. To ita sira duk abin da za ta baka labari kuma sai ta nuna maka shi aikace. Shine wato tsakanin matsotsa, shine masdar magangara, wat tadbiq da kuma aiwatarwa. Wal uswatil hasanati wat tarbiya, kuma take hadawa tsakanin babban wato ainihin abun koyi kyakkyawa da kuma tarbiya. Ma'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine abin koyi. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana, kunga Allah sai ce fi rasulillahi, bai ce fi af'alihi ba, bai ce fi aqwalihi ba, sai ce fi a dukkan rayuwarsa ga komai abin koyi. To shi sanya ko gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ta tambihi baya shiru, sai yayi ainihin tambihi akan ta. Haka nan sahabban sa suke. Ku duba sayyidina Umar lokacin da yake kan gadon sa na ajali, jini yana zuba a kwaibin sa, wani matashi yazo gaishe shi, yazo dubiya, amma tufafin sa suna jan kasa. Sai yace ya shab irfa izaraka fa huwa atqali rabbik wa anqali thawbik, ya kai wannan matashi ka daga tufarka ta daina jan kasa, domin wannan shi yafi nuna jin tsoron Allah, kuma shi yafi tsafta ga tufarka. Ma'ana su sahabbai koda akan gadan rashin lafiya, idan suka ga dama ta wa'azi ba sa wasa da ita, sai sun yi wa'azi. Amma kila da ni ne ko kai mutum ya zo ya duba mu, sai mu ji kunya tociya kan, to ya zo mana wannan karimci ya mutunta mu, kila ba zai so wannan fadakarwa ba, sai a ja baki a yi shiru. To amma su tunda sun tsotso daga matsotsa ta ƙarshe, to haka ainihin su ma rayuwarsu take. Yadda aka tafiyar da su haka suke tafi kadda ainihin su ma wanda suke mabiya gare su. Amin. Sai fattaujihatuhu, yace fuskantarwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa aqwaluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma zantuttukan sa sallallahu alaihi wa sallam wa af'aluhu da kuma ayyukan sa masdarun wa tatbiqun matsotsa ce ma'ana wuri ne da za a samu ilimi kuma a aiwatar da shi shine masdarun wa tatbiqun li hadha din ga wannan addini ma'ana kaman dai a ce a zo a jikin allo ila wanda ake so a koya musu kwallon kafa sai a zo a rubuta musu ai musu misali ga wurin zura kwallo ga yadda ake idan an kasa mutanen mai suna kaza zai tsaya kaza waje kaza mai suna kaza zai tsaya waje kaza idan an tillo bal to na waje kaza shine mai hurumin tare ta in bata wuce area kaza ba duk ga muku wannan allo to sai a ce to a zo a shigo fili a nuna aikata kuma ma'ana abin da ke haka tsira kake idan aka koyar da kai to kuma sai a nuna maka a aiwace ya zaka yi domin kila akwai abin da za a iya koya maka da baki amma in an barka ba za ka yi aiwatarwa ba to amma ita tsira a faɗa maka kuma aikata ka gani kuma ka aikata in kai daidai ai shiru in kuskure a gyara ma sai yace kama kana sallallahu alaihi wa sallam kaman yanda manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance uswatan hasanatan li hadhihi al-umma abin koyi kyakkyawa ga wannan al'umma wa hayatuhu ma ashabihi yace kuma rayuwarsa da sahabbansa darsun maidaniyun darasi ne shi ma a aikace in ka ce darasi maidani ma'ana ba wai darasi na gaban allo ba darasi wanda za a ji a yi shi a aikace maidani fili shi ne darasi maidani darasi da za a ji a tabbaka shi a aikace kowa ya gani litatbiqi hadha ad-din a wajen tabbaka wannan addini ala ardil waqi a wannan kasa tamu wadda take wato ainihin tabbatacciya malam sai ce wa qad tawakhaina tabbas mun nufata fi jam'i maddati hadha alkitab a ainihin madda ta wannan littafi madda shine kaman ka ce sunadare ma'ana abinda littafin ya kusa shine maddatul kitab malam yace to mun nufa a wajen tara abinda wannan littafi ya kunsa me muka nufa yace al-i'timada dogaro alal masadir al-asliya abisa aw matsotsa ta asali asalin masdar an yi ishtiqaqi daga sadara la nasqi hatta yusdira ar-ri'a sadara ya gangara masdar magangara ma'ana su larabawa duk inda wani kogi yake to ana kiransa masdar wurin gangarawa da dan adam da dabba kowa zai gangara dole sharuwa ya fito to shi yasan ya ake ambatan duk wani abin da ya zamo sai an bukate shi an koma zuwa gare shi a ce masdari ne yanzu zaka iya kiran wani mutum ka ce ai wane masdari ne a cikin mutanen sa ma'ana yadda za a bukaci ruwa sai an je an sha to shi ma sai an bukaci wasu abu an je gunsa to shine ainihin abinda malam yake nunawa anan yake cewa wato mun yi nufin al-i'timada dogaro alal masadir al-asliya abisa matsotsai ko magangarai na asali lisiratin nabawiyya ga sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ma'ana duk lokacin da kake so ka samu tataccen ilimi tabbataccen ilimi to karka ce zaka dosano agun wanda ya dosano kai ma ka koma a asalin abun ka tirato domin duk lokacin da abu ya zamo hawan hawa to sai a iya samun ragi ko kare to shine abin da malai ke nufi zaka iya samun littafin sira wanda shi ma a wajen wane ya kalato kuma shi ma wane kila a wajen wane ya kalato sai ka samu wajen hawa uku to abin da malai ke nunawa anan mun tsallaka ma'ana shi da kansa ya tsallaka zuwa ga littattafai na asali na sira wanda suke abin dogaro wanda ainihin da su aka yarda yace bil idafati tare da kare ilal ifada wato na nemo fa'ida na amfana min ba'dil kutubil mu'asira tare wato ga wayansu tattafai na zamani al mutakhassasa ko al mutakhassisa wanda ya zamo sun keɓantu ko an keɓance su a ɓangare na sira ma'ana malam yana nuna cewa duk da mafi yawan abin da zamu karanta a wannan littafi sai da ya koma asalin sa ya zo da shi to amma kuma ya amfana da waɗansu littattafai na zamani da aka rubuta ma'ana a cikin waɗannan ƴan shekarun ana cewa kam taraka salif lil khalif ko as-sabiq lillahi kam taraka as-sabiq lillahi da yawa wanda zai wuce zai rage wani abu ga wanda zai biyo bayan sa al'ada ilimi kenan shi yasa su magabata sai ka ga mutum daya dalibi yayi karatu a wajen mutane 50 dari dubu ma yan sai ka ga malami a lokacin da sai dai 40 hadis a wajen malamai 50 manufarsa duk kowane malami ya fassara masa wannan hadisi kila zai ji wani bayani a gun wannan malami wanda ba zai ji a wajen wancan ba zai samu wata fahimta a wajen wancan malami wanda ba zai ji a wajen wancan ba to sai dunkule wannan fawaid gabaki daya to kaga irin wannan idan zai tashi sharhin wannan littafi to za a samu fa'idodin da sai ka hada malamai da kai ya samu su to shine abin da malam yake nufi ana akwai littattafai wanda aka rubuta a yanzu sun rairayo abubuwa da dama sun hade su wanda kai ma sai dai ka dauka ka amfana yace wa ala ra'siha to yana daga cikin na kan gaba na lokacin nan na yanzu wanda yake nufin ya amfana da su kitabu littafin as-siratun nabawiyya fi daw'il masadir al-asliya ma'ana wannan malami yayi littafi sunansa ad-doktor Mahdi Rizqullah yayi littafi ya samu suna as-siratun nabawiyya sira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama fi daw'il masadir al-asliya a cikin haske na matsotsai na asali ma'ana masadir na asali su suke haskakawa ga wannan littafi nasa sai yace was-siratun nabawiyyatu sahiha da kuma siratun nabawiyya sira ta manzon sallam ingatacciya lid-doktor akram ziyaul umari wannan kusan yana daga cikin malamai da muka ruska a jami'ar islamiyya asalin sa malami ne iraki ya littafi da mujalladi biyu as-siratun nabawiyyatu sahiha wato sira ta manzon sallam ingantacciya wanda ya bi dukkan asali da ya musu dirasa irin ta malaman hadisi duk wani isnadi da aka samu ko inqita'i ko aka samu shadubi ko da'af to ko dai ya kawo shi ko in ya kawo ya ishara akan ainihin raunin sa to haka ya bi ya rubuta littafin sai nan mujalladi biyu sai sai was-siratun nabawiyya da kuma littafi mai sura mai suna siratun nabawiyya ardu waqa'i wa tahlilu ahdaf ma'ana bijiro da abubuwa da suka faru da kuma yin filla filla ga wayansu abubuwa da suka auku lid-doktor Ali Muhammad As-Sallabi da kuma waqafatun fi ghazawatir rasul ma'ana wasu abubuwa da ya kamata a tsaya a fahimce su a cikin sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama li shaykhina ad-doktor wato na babban malamin mu doktor Muhammad bin Abdullah Zarban Al-Ghamidi da yawan ku sun riga sun san shi wanda shine shugaban daura ta Najeriya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya wa fakahu Allah ta'ala yace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa katabahu Muhammad Sani Umar bin Musa ya rubuta da Sani Umar ya rubuta wannan littafi shi daga watan safar da 1429 ga shi watan safar din a hijira kai hijira wato ma'ana shi daga watan safar hijira na da shekara 1429 wanda ya dace da 13 ga watan February 2008 a birnin Kano Allah subhanahu wataala ya tsare ta to wannan mukaddima ce muka karanta mu shigo karatun ba sai yanzu ne za mu shigo karatun mu sani ba da lokaci a iya shiga ko kuma babu lokaci sai dai mu takaita lokaci ya riga yayi ko to insha Allah ta'ala ƴan uwa za mu takaita anan abin da nake so na ba mu shawara don Allah tunda dai mutane suka bada hada kai suka sirta ta fannin daga cikin dabarar da dalibin ilimi yake yi idan aka yi karatu kana zuwa kafin ka kwanta dauko karatun nan tiryan tiryan anatse kana bi kana kallo da fensirinka a hannu duk wata kalma ko jumla da ba gane ba sai ka ja mata layi karkashin ta idan ka kai karshe sai ka sake kamowa ka sake biyowa a cikin zuci kana bi daki daki wal Allah tanda ka kasa ganewa karshe sai Allah ya buda ma in baka sake ganewa ba dai shikenan ka tsallake shi kai karshe in kai wannan ka masa uku to insha Allah wannan darasin ya zauna cikin gwalwarka da wannan sai kaga cewa ka tara ilimi mai yawa na'am wato runduna masu dauki ba dadi munadilin masu yin dauki ba dadi ai dai in bahaushe ne kace masu dauki ba dadi ai shikenan ma'ana har in ka dauka kai gaba to sai dai ainihin sawu kai kai ba dadin ka saki dawowa saboda baka ji da dadi ba shine ma'anar dauki ba dadi to saboda haka fata na da Allah mutane su dinga bibiya karshen Allah ya taimaki mutum bayan mun kammala din sai kaga cewa shi ma zai iya zuwa ya koyar da wani abinda muka yi daidai dace ne daga Allah subhanahu wataala muna fata Allah ya ba mu ladar abinda ya zamo mun kuskure gajiyawa ce daga garin da kuma shedan muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren kuma ya ganar da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته